بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بارك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يو شاء الله تعالى شاه روغا وتنبير شجرة تدبو لذلك الدار بإن دبير وإن دي دا أشير تقوسك وتنشاء ليا دبو بيد أشيرين دا أكو باية ميلادية زامة كبير كاراتو أتكي للتاهي دمكينا نخوة الفكر وأن الشيء زمن درسي نبقي درسي نبقي أجيرين جير شرهي دمكينا وأن التافي مي البركة na al-hafiz al-allama ahmad ibn ali ibn hajar al-asqalani Allah ta'ala ya ji kansa. Idan ba manta ba dan hutu da muka je mun yi magana ne akan mun fara magana ne akan karkashin maganar da malai yace thumma al-maqbul in salima min al-mu'arada fa huwa al-muhkam. Cewa hadisi maqbul, hadisi da ake karba ai hujja da shi ko dai sahihi ko hasan. Idan babu wani hadisi da yake cin karo da shi a zahiri, to shi wannan hadisin da karbabban hadisin nan sunansa al-muhkam. Ana kuma kiran shi al-ma'mul bihi, ana kiran shi al-ma'mul bihi, wanda kuma ba aiki da shi kuma sunansa al-mansukh ko al-muhmal ko ghayr al-ma'mul bihi. To shi ne muka yi tsokaci akan cewa wannan ba shi ne magana da shi Imam Malik yake magana ba, in yana magana ijma'in mutanen Madina ko alladhi alayhi a'malu ahli al-Madina. Sannan muka kawo wani magana da muka ce zamu ƙara dan wani tsokaci akan wannan maganar, shine wato magana da wasu ke yi cewa akwai hadisi ingantacce babu fes yake babu bai da wani matsala isnadin sa da matanin sa, amma kuma ba a aiki da shi, kusan ya zama an kaurace ma hadisin ba a aiki da shi fau baki daya, kuma ba ana da wani labarin wai an share shi bane, ba wai an yi nasakhin sa bane an share shi, a kawai dai ba ya aiki da shi. Da kuma hadisi da'ifi, wanda duk ma kowa ya yi ittifaki hadisi ne da ake kokwantan danganta shi zuwa ga manzon Allah, kuma an tabbatar bayan da za a yi manzon Allah ya faɗa wannan magana, amma kuma hadisi ne da ake aiki da shi. To akwai irin wannan ko a shari'a musulunci? Kuma idan da zai samu hadisi wato ingantaccen dan ya ci karo da hadisi wanda ba mai ingancin ba, shin wanne za a gabatar wajen aiki? Shine muka cin Allah ya zamu dan yi wani tsokaci akai saboda wasu ƴan shubuhi da ake kawowa a babin, watakila maganar mu zai zama wani haske. To akwai wasu daga cikin mabota bin mazhaba ƴan baya, musamman ƴan wannan zamani, su ne masu magana cewa dalili akwai hadisi ingantacce wanda ba a aiki da shi an kaurace masa, hadisi hadithun sahihun ghayr ma'mulin bihi muhmal, da kuma hadisi wanda yake dha'ifi dai ba kuma ana aiki da shi, shi ya zama muhkam, shi wancan muhkam shi kuma wannan muhmal, wannan ghayr ma'mul bihi shi kuma wannan ma'mulin bihi. Wannan lokaci suna kafa hujja da manganu na Imam At-Tirmidhi, Abu Isa At-Tirmidhi التابن صديقي يوني ذاك جناتها، والعمل على هذا عند أهل العلم والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم. دا أبن دقمي أنبتها رشال التابن ساتيوا أقول سهديس يقول أبي دم على بيبس يهجى لسوب سنه قبل تيمسو فينا حديثا عبد الله دام عباس لكي ما قنا أكن حد أسألو لي سبو لا لوكي ونقنشي لكي تارد متاني. Shi Tirmidhi yake cewa ba malami shi ake da wannan hadisin ba, da hadisi na kashe wanda ya shagi a karo na hudu. Shi ma'anan malami yake cewa ba malami shi ake da wannan hadisin ba. To su suka kafa hujja cewa lalle za a iya samun hadithun sahihun ghayr al-ma'mul bihi wa hadithun da'if al-ma'mul bihi, wa idha waqa'a at-ta'arud fa yuqaddamu al-hadith ad-da'if المعمول به على الحديث الصحيح غير المعمول به. وانا حكس كيف لا وانا دوان دي فلا وانا مغانا زيزا مغاس كيف لا مغانا بتارد يتا جيكين كيركي با kuma wato bai istiqra'i bai bibici wato yanda asalin magana shi Imam Tirmidhi yake magana yake nufi ba ko bai duban maganar malamai ba saboda shi magana Imam Tirmidhi ba yi ne sai yake da maganar shi Imam Malik ba da yawa daga cikin malamai za ka ji wani lokaci suna cewa hadisi ne kaza ana aiki da shi kaza ba ya aiki da shi ba shi magana sai yana magana ne akan al'amrul zahir wato abinda malamai galibi suka yi fatawa da shi yana ga maka abin da ya sani ne na wasu na fatawoyin malamai yana magana maka cewa yana ga maka hukunci ne cewa idan hadisi da'ifi ya ci karo da hadisi ingantacce amma ai aiki da hadisi da'ifin saboda kawai shi wancan ba aiki da shi ba shi ba zai ba wannan ne Imam Tirmidhi yake magana ba shi sa ai ka gama da ya gama magana sai yake cewa sai ambaci yace an je an kuma za a ga wato illan da muka faɗa na hadisin wato illa shine wasu dalilai da yasa aiki malamin ba su yi aiki da hadisin ba kawai yana maganan kawai haka hadisi dhaifi tsuran sa babu wani abin da ya karfa wannan hadisi dhaifin da wani mutaba'a ko wani shahidi kawai dai wato malamai sun san cewa hadisin ya dhaifi kawai sai suka dauki wannan hadisin kawai suka amfani da shi suka bar wannan hadisi ingantacce to wannan gaskiya ba haka duk wanda ya danganta ma wato Imam Tirmidhi wannan maganar to ya danganta masa san zuciyarsa ya danganta masa san zuciyarsa saboda malamai duka sun ittifaki akan cewa wajibi hadisai da suka ci karo a zahiri dole ai kokari wajen ai tawfikin su kamar da zamu zo malam zai yi wani magana kan wannan masala ai kokari ai tawfikin su a nuna yanda za su haɗe da juna babu sabacin karo da juna din wato sai a tanzilin kowani hadisi akan wani hali da ya saba da uwansa ko kuma ya zama kila hadisin an share shi ne ko kuma abin da ya kama da wannan amma kawai ba a cewa hadisi ga ingantacce ta tamfara a lokacin azhar a ce kuma wai hadisi da ba amfani da shi wannan wanda ya da wannan to yayi da awani wanda gaskiya ba yi da wani hujja saboda hujjan da suke amfani da shi su waɗannan malamai suke amfani da shi zaka ji suna kawo hadisi daga cikin hadisan akwai rida'atul kabir rida'atul kabir shine hadisin nan da Aisha take ruwaitowa cewa babu laifi ga macin da wani yaro haka kila ya tashi a gidansu ba ta yanda za ta yi tana samun haraji tana samun kunci wajen ta tace kanta yayin da yazo gashi ya riga ya balaga to babu laifi ta bashi ta dan sa wani ta dan wato tatse mamanta a wani ko bulumbota ko wani abu ta bashi ya sha shi kenan wato sai ya zama da wato ya zama kamar muharraminta wannan hadisi daga cikin hadisin da malam da wasu suke hujja da shi na farko kenan sai hadisin Ibn Abbas wannan hadisin da na faɗa cewa manzala ya hada sallah wata rana a Madina ba tare da tsoro ba tare da tafiya ba tare da ruwan sama ba sai hadisi da manzala yake cewa la'ana Allahu sariq يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده ذلك تيوا براو ولا انت تشيني yana satan wato kwai sai a yanke hannunsa yana kuma satan wato igiya shi ma sai a yanke hannunsa suka ce ayya za ya ce kwai kawai dan mutun ya sata bai kai ne sai ba a yanke hannunsa wannan aiki hadisi ba aiki da shi da hadisi dake magana akan wato kashe wato wanda ya shage a karo na hudu wannan hadisi ingantacce kike inda suke cewa wai hadisai ne da baya aiki da su sai lokaci wanda kila gaji suna hujja da hadisin da ake aiki da shi amma dai dhaifi ne hadisin kullu amrin dhi bal la yabda'u fihi bi bismillahi fa huwa ajzamu fa huwa abtaru fa huwa aqta'u hadisi ne yazo cewa duk wani al'amari da za a fara in ba a fara shi da bismillahi ba to ba yi da albarka yankacce ne kaza irin wannan hadisi ne da malamai duka suka bincike na cewa babu wani hanya da yake da shi mai inganci da za a yi hujja da shi amma duk da haka za a ga malamai suna aiki da shi suka ce to kaga wannan ya nuna ce maka wannan maka cewa hadisi ko da ya zama mai rauni amma in kana alaihi al'amal idan malamai suna aiki da shi to shi ma ya zama hujja da hadisin man hafiza li ummati 40 hadithan cewa wanda ya ce wa duk wanda ya kiyaye ma al'ummata hadisai guda 40 wannan sune hujjoji da wani lokaci za ka ga ana yi amfani da su domin nuna cewa hadisi mai rauni an yi ittifaki akan rauninsa idan ya ci karo da hadisi ingantacce wanda aka yi ittifaki ba aiki da wannan hadisin to za a gabatar da hadisin nan mai rauni waɗannan hujjoji duka kuma ba hujjoji ne na masu bin diddigi ba na al-muhaqqiquna ba hujjoji ne na masu bin diddigi daga cikin malamai ba galibi hujjoji ne na masu bin mazhaba da kuma wanda su ba za ka ba sa lazumta ma kansu cikakkiyar biyayya ga Allah da manzon shi wajen biyayya ga sunnoninsa lokaci galibi ana samu akan masu ta'assubanci ga ra'ayin kauna mazhabobi da sauransu, wanda kuma dama shi ba zai yi a ce wannan in yayi daidai da mawdu'iyya ta ilimi ba. Wannan babu kamar da muka ce babu wani wato dalili akan sa daga al-mutaqaddimuna balle daga al-mutaakhiruna in kamar da dukkan gani suke nuni akan sa. Duk wani muhaddiki da aka san sa ilimi ba wani da ya fada cewa idan an saba hadisi da'ifi da an yi tabayi akan yashin ingancin sa, ga wani hadisi samfara lokacin azhar wajen an rajin cewa ingantacce ne zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kawai shi kenan abar wannan maganar manzon Allah kuma dauki maganar wani. Wannan ba wani wanda zai faɗi wannan magana. Duk malamai sun yi ijma'i na yankan shakku cewa ba abin da yake fita daga bakin manzon Allah sai gaskiya, ba zai abin da yake fita daga manzon Allah sai gaskiya. In labari ya baka to gaskiya ne, in kuma hukunci ya baka ko shari'a to adalci ne. Sannan kuma cewa kuma sun yi ittifaki kuma cewa duk abin da manzon Allah ya faɗa, to idan labari ne ce maka za ya faru a baya, to ba za ka samu akai ƙarya ba. In kuma kaza yace zai faru a nan gaba, kuma za ka samu abin ya saba ba. La khulfa fihi wala kadhib, kamar yadda malamai ke faɗa, la kadhiba fi ma akhbarakum nabiy sallallahu alaihi wa sallam fil madi, wala khulfa fihi lima akhbarahu nabiy sallallahu alaihi wa sallam mimma yaqa'u fil mustaqbal. Haka yake a itiqadin din musulmai da kuma malamai sallama mu wannan ka'ida cewa ba zai yi a samu wani labari ingantacce da manzo Allah ya faɗa wani magana ba, sannan kuma ka samu wannan maganar ta zama wato magana bannaciyar magana, saboda cewa yanzu mun bar wani hadisi na manzo Allah da ya inganta kamar muna cewa wannan magana bannaci kuma magana ce da bai dace ba, kaga ba mai faɗan wannan magana. Sannan sun yi tabayi akan cewa duk yayin da ba zai yi a samu wani labari da ya inganta zuwa ga manzon Allah ba, a samu malamai duk malamai sun yi ijma'i akan barinsa kawai saboda wani kwanto da suke yi ko su tun kuɗe shi da wani labari mai rauni da ake kokwantar ma ko manzon Allah ya faɗe shi ko bai faɗe shi ba, balle ma a ce labari ne aka tabbatar manzon Allah bai faɗe shi ba. In kaga an samu wasu daga cikin malamai sun bar aiki da wani hadisi ingantacce, to saboda dalilai da daga cikin dalilai da Sheikh Sa'id Ibn Taymiyyah ya faɗa a cikin littafinsa Wajejiyar nan mai ban ƙayi mai ban sha'awa tare da rashin yawansa, Rafa'ul Balam 'ala al-a'immatil a'la, malam yayi magana akan dalilai da ke sa malamai su bar hadisi ingantacce, amma haka nan su bar hadisi ingantacce kawai saboda suna cewa wa hadha al-hadith laysa 'alayhi al-'amal wa hadha al-hadith ma 'alayhi al-'amal, sai aiki da shi. Wannan ba malamai ba za su fasa faɗan wannan magana, saboda haka zaka ga shi yasa zaka ga shi an samu wani hadisi ingantacce da wani malami bai aiki da shi ba saboda dalilan da Ibn Taymiyyah ya faɗa, zaka ga an samu su wasu malamai daga baya suka fahimci gushewan wannan dalilan a wajensa, ko dai saboda bai san hadisin ba, ko ya tsammanin an share hadisin, ko kuma hadisin bai isan masa ba, ko ya isan masa ta hanya mai rauni. To in su masauran malamai sun samu hadisin ta hanya mai inganci, ko kuma sun tabbatar cewa ba a share hadisin ba, ko kuma sun samu hanya mai inganci da ya zo masu su, sun tabbatar manzo Allah ya faɗe shi, zaka ga su sun aiki da shi saboda sun wato gazgata maganar manzo Allah cewa rubban ballagha aw amila sami, cewa su da dama ana samun wani wanda zai dauki ilimi ya dakon ilimin, zai je ya gaya mu wani, in ya gaya masa kuma zai gaya mishi hadisi, wanda ya gaya ma din kuma ya zama ya fi shi fahimta din, kaga wannan wani abu ne da malamai sun fahimci sun san haka, saboda haka malamai suka tafi zuwa ga cewa lallai babu wato sabani mai cin karo ta kowane fuska a nasoshin Qur'ani da kuma nasoshin hikima. Hikima shine nasoshin hadisin manzon Allah, yaya za a bar aiki da hadisi karbabbe, hadisi hasan ko sahihi da aka ke jin cewa lallai manzon Allah ya faɗe shi, bayan shi wannan hadisi karbabbe ko hadisi ingantaccen su ne hikimomin Ubangiji da Ubangiji ya ba yayi baiwansa ga annabinsa. Hikima ko shine ka san yadda zaka sa wato kowane hukunci a inda ya dace da shi. Shi kuma manzo Allah shi ke bayanin yanayin yadda za a yi wato za a bi wato za a dabbaka wato ayoyin Qur'ani nan a aikace. Shi aka kallafa ma yayi wannan iya bayanin su. In ya zama kuma ya zama yana yin wasu wani bayani wanda zai zama zai yayi magana kuma an tabbatar da ya faɗa kuma a bar masa kayansa. To kaga yanzu wannan kaga mun yi imani da wani littafi nan bar wani littafi. Allah ta'ala na cewa wa anzala ilayka dhikra tubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun, shi mazala shi ke yin bayanin Qur'ani, saboda haka Allah ta'ala ya ki ya sanya wato shari'arsa shari'ar musulunci ya zama tushen da aka samu wannan shari'a, wai shine wani labari da'ifi wanda ake kokantan kokantan kuma ko manzo Allah ya fade shi ko kuma ya bayyana ma cewa lallin ba bai fade shi ba a lalle ubangiji ya sanya mana addini ne da zamu hujja da shi addini ne ala basira akan wato cikakkiyar ilimi wanda wato labari ne ingantacce da ake samu wanda ke rubuto shi amintacce ne daga amintacce irinsa daga amintacce irinsa ko dai hasan ko dai sahihi ko dai hasan hasan li dhati ko hasan li ghairihi amma ba a samun hadisi dhaifi dhaifun jiddan kuma ya zama shi kadai ne kawo wani wata sunna da ba a samu wani ya mara wani wanda yake shi maqbulul hadith ne ya ruwaito hadisin ba mu gurbi mu san haka ba kuma malamin mu da yawa suna cewa babu wannan saboda ai kaga idan aka ce za a samu hadisi dhaifi wanda kowa ya itifaki kan rashin ingancin sa kuma wai akan sa za a yi ta yin aiki ba kuma wani abin da ya karfafe shi ko shawahid ko ta mutaba'a to ai ya bace da aikin malaman hadisi ko kusan duk ko duka malaman hadisi duka aikin malaman hadisi ko kuma galibin aikin malaman hadisi ni ya bata me amfanin shi kenan kaga gada sai a tsaya kawai sai a ga abinda ya daidai da aikin jama'a da soyayyen zuciyar jama'a shi kenan sai a aikata abinda bai daidai ba sai a bar shi saboda haka dai malamai suke cewa babu wani hadisi ingantacce wanda aka kaurace masa aka kaurace masa aka kyaiki da shi da wasu suna fada wato abubuwa ne da baya fita daga cikin hala guda uku baya fita daga cikin hala guda ko dai zama hadisin ingantacce ne amma an share shi abinda ya share shi ko kuma abinda an samu wata riwaya da ta cewa an share shi har baya ingantacciya ko dai riwaya hasan ko sahihiya ba dole sai ta zama sahihiya irin ta ba ko riwaya ce hasan aka samu nace hasan na nufin bi qasimaihi alhasan li dhatihi wa hasan li ghairihi a samu yayi taqyidin wani mutlaqin hadisi ingantacce ko yayi takhsisin shi ko kuma yayi bayanin cewa ma ko an share duka wannan za a yi aiki da shi babu wani matsala akan sa kaga wannan shine an yakuna sahihan mansukhan kenan an yakuna alhadithu sahihan mansukhan abu nabi shine kuma a samu ta'addudul mafahim shine zama wato an samu sabani wajen fahimtar hadisin to inda an samu sabani dama wajen fahimta wannan kuma sabai duka mazala tun a zo mazabin shi aka fara wannan zai faɗi magana ce guda ɗaya za a yi sai wani ya fahimci wani magana ta a wata fuskan wani bai fahimci ta a wata fuskan da ba wannan ba wannan kuma ba wani abu bane yasa mazala yake cewa su da dama wanda ya dakon ilimin shi bai fahimta abin tangararren sosai ba zai kai ma wanda shi ya fi shi fahimta wannan kaga sha'ani kuma ilimi haka yake sai abu na uku kuma a sami wani dhaifi ne wanda yake ba wani dhaifi babba ba amma ya dace da zahirin Qur'ani ko ya dace da sunna ko ya dace da wani ka'idoji na shari'a sai zama hujjam da aka yi hujja da shi da wani sane ba wai da shi asalin hadisi dhaifin ba galibi malamai suna kawo shi saboda matanansa da yake da shi matani ne mai kyau ko kuma shi dhaifi ne wanda yanjabiru bi ghairihi dhaifi ne wanda yake akwai wani hanyoyi da suka karfife shi sai zama hujja bi majmu'il hujjat wa wujudi mutabi'in aw shahidin wannan shine hujjan ba wai shi da asalin wannan hadisi dhaifi ba amma a ce wai an sami hadisi dhaifi da za a yi ta kafa hujja da shi kuma ya zama shi ya ma share hadisi ingantacce ko ya yi shuri da shi wannan babu wani wanda yake a cikin malamai yake faɗin wannan mummunan magana wato zai zama kamar a tajasur ne wato mutum kamar yana wani kasada ne a nasoshin ubangiji malamai wani lokaci ana samu suna yin wato suna kafa hujja da hadisi wato mai rauni isti'nasan bihi wani lokaci saboda babin isti'nasi a ɗaya bai kewa da shi ba wai saboda ba sun jarci cewa bai inganta ba bal suna son su yi tambihi ne akan matanin hadisin saboda shi yana da wani shahidun ma'nawi shine wani abin da ya zo da Qur'ani ko sunna yake taimakonsa to amma hadisi ne dha'ifi ba a kafa hujja da shi to amma shi tunda shi malamin shi sai ya kawo maka wannan hadisi shi ba yana son ka rike masa sanadin ba yana son ka rike wannan matanin sai ya hassana shi tahsinan ma'nawiyyan tahsinan li ma'nahu la tahsinan li mabnahu tahsinan li ma'nahu la yalzamu minhu tahsinan lil mabna tahsin lil mabna shay'un wa tahsin lil ma'na shay'un akhar so idan aka ce hadha hadithun sahihul ma'na ko hasanul ma'na ba dole bane ana magana cewa huwa حسن المبنى كو صحيح المبنى وانا ما بدو وان ده يكيبن مغانا ما لبا ياسن اكوي وان مغانا كما مغانا امام الترمذي ده ابن ده يريك اياتي للتابن ساكن وان اكن وان تربان تكي قال بي ينا حكي تو من غنو لما لبي با ينا تشواني اقبات ده هون حديثي ميروني ده با اسمى انغانش سبا التابن الله ده منزنش shi ba haka yake yi ba, shi dai yana kai ta muka ganganin malamai sai kuma ya gaya maka wasu dalilai da yasa suka dogara da shi, duk da zai iya kawo maka hadisin mai rauni ne, amma kuma shi a cikin matanin hadisin akwai wani, ina sai na baka cewa yana da wani shawahid ko dai shahidun ma'lum min alkitabi was sunna aw likawnihi ittafaqa aw likawnihi wafaqa alqawa'id alshar'iyyah as-sahiha almu'tabara 'inda al-ulama. Hadisin Aisha da suke ta magana akan shinar na rabatul kabir, na shayar da wani babban mutum haka shayar da shi kuma ya zama yana tasiri, wai hadisi ne ingantacce ba kaulace masa ba, hadisi ne ingantacce babu wani malami da ya soki ingancin ko rijalu sanad da wannan malami daga cikin sahabbai ko tagai, kawai dai akwai wasu daga cikin malamai ne ko wasu daga cikin sahabbai ƴan uwanta mata maza suka saba ma Aisha a wajen fassaran wannan hadisi, suka wajen tawilin me yasa manzo Allah yayi wannan nan, suka ce wannan ya keɓanci wani mutum ne shi kadai, shi kuma Aisha take ganin bai keɓanci wannan mutumin shi kadai ba, kuma da yawa wasu daga cikin mabuta ilimi sun bi ta akan haka, to kaga ba magana ce na a ce wai an bar aiki da shi ba, za a ce an bar aiki da shi bayan akwai wasu daga cikin malamai da suka bi ta akan haka. Ita Aisha tun daga lokacin sahabbai ko wanda suka bi ta, tabi'ai wasu daga ciki sun bi ta, wasu daga cikin malamin haƙiƙuna sun bi ta, Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah zaɓin sa kenan, su Ibn al-Qayyim zaɓin su kenan, to mun mu ce kuma hadisi ne a kaurace masa, wannan ba zai zama yayi daidai ba, su al-Allamah al-Ithiyubi a cikin littafin al-Bahr al-Muhit al-Sajjad in ka duba shi da yake ma musulmi zaɓin sa kenan, malamai da yawa sun bi magana, to a ce an bar aiki da wannan hadisin bai taso ba. Sannan akwai hadisin Ibn Abbas suke magana shi ai a ciki babu ba magana ne cewa akwai hada sallah ba tare da uzuri ba, saboda uzuri abu ne da yake al'azar suna da yawa, al'azar kathira, al'azar abubuwa ne masu yawa, ba za ka takaito su kawai akan abubuwa guda uku ba, tsoro ko wato tafiya ko ruwan sama, ba zai yiwu ba, shi yasa shi Ibn Abbas habrul umma ya zama wato akwai hatara kwarai daga cikin alafazin sa da aka tambaye shi me manzo Allah yasa yayi wannan aikin, sai ce arada Allah yuhrija ummatahu, arada Allah yuhrija ummatahu, abinda yasa manzo Allah ya hada sallah ba tare da ruwa ba, tare da tafiya ba, tare da tsoro ba, saboda baya son ya matsanta ma al'umman sa. Kaga sai Ibn Abbas ya baka wani ka'ida, ya baka ka'ida kulliya, yantazimu tahtaha al-a'dhar al-madhkura wa ghayruha, uzurori da yawa da aka ambata na tafiya, na ruwan sama, na tsoro, duk zai shiga cikin wannan al-harajin, to jira ma da raful haraji sai akai wannan, sannan kuma zai wannan ta ma zai shiga ta kuma shari'a kamar da aka sani idan ta hana abu to ta hana ma'anan sa ne, in shari'a ta ce maka ta hana abu to ta hana har ma'anan wannan abin da ta hana ka, in ta ce ta dauki wani abu ta ce wannan abin haramun ne a fayyada shi, to dole abu ne ke da ma'anan shi, shi ma an hana maka, an kace an hana ka shan tsimi na dabino, to kuma tsimin wato hatsi ma, tsimin wato dawa ko gero shi ma wannan an hana ka, mutakar yana sa wannan wato maye din, la'anna shari'a tata'arradu lil mansus wama fi ma'naha wa tata'arradu lima fi ma'naha, haka shari'a take yake, ba wai kawai hadisi ana ba shari'a tana hana abu ne kawai shi daya ba, kawai a ce in ba shi ba shikenan babu wani abu akan wannan, to haraj shine hujja da yake sa a hada sallah, duk a ciki kuma in kace harajin kaga da qa'ida ce kulliya, ruwan sama zai shiga ciki, wato safar din zai shiga ciki, al-khawf zai shiga ciki, shi yasa wasu daga cikin malamai ma suka halatta Muhammad lafiya, ai mar lafiya shi ma bai shiga ba, ana so a ce wai shi hadisi Ibn Abbas ya bai kwance wani abu ne ko ba a yi kidare da shi, to ai al-marid ma ba inda aka ambaci cewa mutum ya lafiya mutum ya hada sallah a dai hadisan da suke mashhure, amma kaga sai da yawa ma irin su Imam Shafi, Ahmad Ishaq Ibn Rahuwiya da sun halatta mar lafiya suka ce shi ma zai iya hada sallah, haka duk wannan malamai suka yi ta kharijin shi a cikin wannan wato illa na hadisin, sannan kuma cikin ma'anan wannan kuma shine ba samu wani likita zai shiga tiyata ya hada sallan shi ma, ko a samu wata nasu mai kula da wani mara lafiyan da wato in ta tashi da akwai matsala ta iya hada sallah, ko kuma wani wanda ya hadu suka ta hadu suna tattauna wani matsala ta ilimi mai muhimmancin da ake ganin in aka rabu aka tarwatse kuma ba za a sake dawowa ba, sai a da arzikin ta da sallah an hada, bal ban saboda cikin malaman hadisi in ba na manta ba ai suna majalisan bada hadisi sukan jinkita lokacin sallah ma so kaga wannan wani abu ne da kace wai aiki bai gudana akan shi ba bai taso ba shi da wanda Imam Tirmidhi yayi na cike cewa aiki bai gudana akan hadisin Ibn Abbas din nan ba yana maganan galibin malamai fuqaha ba su fatawa da shi ba ta cewa kuma galibi ba su fatawa da shi ba yana cewa su ba su fatawa da shi ba saboda an samu wasu daga cikin magabata sun yi fatawa da irin wannan abin da Ibn Abbas ya faɗa shi yana ga maka ina hikaita maka maganan malamai ne ba yana hikaita maka yana baka wani ka'ida ne da akan su zaka gina wato cewa idan an samu hadisi dhaifi ya cika da hadisi sahihi amma shi wancan akan sa ake aiki ka gabatar da wancan ba shi ba kake magana ba shi yana hikaita maka maganan malamai ne kuma tare da haka an samu sai daga cikin malamai da suka goye bayan hujjar Ibn Abbas daga cikin akwai Ibn Abbas din shi kansa kamar yadda zaka in ka je ka duba zaka gani a cikin littafin hadisi cewa ta yana ba da ilimi lokacin wato magariba yake tsayawa sai da taurari suka bayyana a rusarin samaniya wani yadda yana ce masa lokacin sallah yayi yace a tu'allimuna sunna kana koya min sunna ne sai ba da hadisin so kaga ya aiki da abin sa ibn sirin tabi'i ne ya aiki da hadisin rabi'atu ar-ra'i ya aiki da hadisin ashab dal bin malik ya aiki da hadisin al-qaffal al-kabir ya aiki da hadisin ibn al-mundhir ya aiki da hadisin imam al-khattabi ya ce wannan aiki yadda da yawa daga cikin malaman hadisi suka riga yin aiki da shi kuma da ma wannan shi yana ce da su saboda wani abu ne da ya tabbata a wurin manzon Allah ba za a yi wazo a ce ba za a aiki da shi ba sannan shi hadisin cewa la'antan wanda ya saci kwai ko kuma wanda ya saci wani iya cewa za a kashe shi za a yanke hannunsa wannan ba haka ba hadisi ne aka kaurace masa ba in aka je aka duba hadisi ne da malami suka yi masa fasara guda biyu fasaran farko shi ne ta fasaran da Imam al-A'mash ke tafsirin Ahmad kuma daga cikin wanda ya rawaito hadisin shi ya rawaito shi daga Abu Salih As-Samman ya rawaito shi daga Abu Hurairah yana fassara ci albayba da baydatul hadid abinda ake sawa wato makari da ake sawa na kai in an je wajen yaki to kaga wannan shi kuma da makarin da ake sawa na kai ai mai tsada ne idan mutun ya sace shi kaga ya kai nisabi kaga in akan wannan ma'anar ne ba saboda albayba ba goshi ne ake amfani da shi da ma'anar kwai din ba eh kaman akwai wannan cin hadisin da na manzo Allah ce wato mazala yake cewa kar ka sa wani maki daga waje yazo ya farma al'umma ta fayastabiha baydatuhum ya zama wato ya halatta bayba nan yana maganan wato ƙwaryan garin su inda nan ne asalin inda suke da ganuwa suke tutiya nan ne asalin inda wato ƙwaryan garin yake idan ba wato an shigo ciki an zama wato an maida wato ƙasa ta zama sama saboda kana fasan albayba anan fasara da Imam Amashi yake cewa shine wato baytatul hadid ala ar-ras himal as-sufun himal kuma ko al-hamal shine wato madauri da ake daure wato jiragen ruwa wanda kuma su waɗannan masu tsada ne idan mutun ya sace kaga za a iya masa wannan dokan da ya dace a kansa wannan ma'ana na farko kenan ma'ana na biyu kuma shine manzala ya faɗi sakamakon lamarin sa ne cewa idan yana satan abuwa kanana to wannan zai kai shi zuwa ga satan abuwa manya masu tsada wanda zai sanya daga bayan ya tsince in ya sace abu mai tsadan sai a yanke masa hannu to kaga anan ba ana magana an bar aikin ne da shi ba in haka ne ba anan na biyu to wace za a bar aiki da hadisin shi kuma wannan hadisi na hudu suke faɗa cewa za a kashe wanda yake shan giya a karo na hudu shi ma ba wanda yake cewa an bar aiki da hadisin kai tsaye saboda kawai yana jin cewa babu aiki tare da shi akwai maganar farko da ake cewa hadisi ne masukhi dama ba ma a yi aiki da shi ba ko dai manzo Allah ya faɗa ne saboda yana tsoratarwa saboda kuma yana yin saddal dhari'a yana toshe kamar balla saboda ya takaita wato shan da ake yi ko ma ya kore wannan shan da ake na giya din a wannan lokaci ko kuma ya zama yana daga cikin abinda Ubangiji ya yi ma wannan al'ummar baiwa ya sha'an shar'anta cewa za a kashe ni kuma daga baya kafin ma a fara aiki da shi sai Ubangiji ya sa aka share wannan hukunci kaman dai yanda da can wato taqdimu sadaqa baina yaday annajwa bin nabi sallallahu alaihi wasallam kaga da can ai an shar'anta ana shar'anta kuma daga baya aka yi naskin sa aka share saboda ana ganin kamar zai musabban tsanani to kaga wannan zai zama irin sa kenan dalilin ku wannan kuma shine abin da imam Muhammad ibn Ishaq yake rubutawa daga Muhammad ibn al-Munkari daga Jabir ran Abdullahi daga manzon Allah cewa manzon Allah yace in shariba al-khamra fajliduhu idan ya shagiya ku kashe shi wa in 'ada fa in 'ada ar-rabi'a faqtuluhu in yakuma lahu to kashe shi قال ثم اتى النبي ثم اوتي او ثم اتى النبي بعد ذلك ثم اوتي النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك برجل سيكذب من ذا الله ده وني متمي daga baya قد شرب الرابعه يا شاجيا نولو فضربه سيسا اكدكيش ولم يقتله بكشيش با تو kaga wannan wannan ya nuna ayi nasai kabizin kuma Muhammad ibn Ishaq amtacce ne yake rawato shi daga Muhammad ibn al-Munkadir shi kuma daga Jabir dan Abdullah wato isnadi ne wato salimi wanda yake kubutaccen isnadi ne kuma babu wani matsala da an'ana da Ibn Ishaq yayi duk da ana tuhumar shi ta dilisanci amma hadisi ne wanda yake ya malamai duka khalafan an salaf sun karbe shi dan haka wannan yana nuna cewa hadisi ne ingantacce wato babu abin da ake tuhumar shi na dilisanci a cikin wannan hadisin sannan kuma akwai hadisi da yake karbaban sa mursal ne na Qabisa ibn Bu'ayb Qabisa ibn Bu'ayb wancan riwayar Ibn Ishaq tana cikin Sunan Nasa'i al-Kubra kuma wato shi kansa Imam Tirmidhi ya kawo ta yake cewa ya tambaye Imam Bukhari sai yake cewa hadisin an share shi sai ya kawo wannan ya irada sa bata da ya kawo isnadin sa duka ba sannan kuma Imam An-Nasa'i ya kawo shi da isnadin sa saboda ka hadisi ne wanda ya tabbata sannan banda shi akwai maganan shine abinda Qabisa ibn Bu'ayb ke ruwaitowa musulun daga manzon Allah waya Imam Zuhri ya ruwaito daga yurin sa waya tana cikin al-Kubra na An-Nasa'i ita kanta shi kuma Qabisa ibn Bu'ayb babban tabi'i ne an haife shi tun lokacin Amul Fath saboda haka an fasaran cewa ya karba abin ne daga wajen wani sahabi kaga an kada su biyu waɗannan ga hadisi na Ibn Ishaq kuma hadisi na Qabisa ibn Bu'ayb lalle da aka tabbatar cewa magana cewa an share magana ce mai karfi da ya kamata a rike shi shi da zaka ga malamai da yawa Imam al-Bukhari Imam al-Tirmidhi Imam an-Nasa'i al-Bazzar gabanin su akwai Imam Shafi'i Abu Zubair duk sun sarraha cewa an share wannan hadisin sai wanda kuma suke ganin kaman ba a share ba kamar su Ibn Hazm al-Zahiri da sauransu da wanda suka insu al-Allama Ahmad Shakir da sauransu suke ganin ba a share shi ba amma su akwai inda kuma suke fasarawa ba wai su suna ganin wai za a bar hadisin bane ba suna ganin ai a dauke shi a matsayin ta'ziri ne wato imam zai yi daidai da maslaha in ya ga akwai maslaha kashe shi kenan to kaga da Allah ina magana cewa za a bar hadisi ingantacce babu wannan magana shi kuma hadisin kullu amrin bi bal da yake ta magana hujja anan da zahirin qur'ani ne cewa qur'ani yana farawa da bismillah malamai sun suke farawa da bismillah wani lokaci malamai suna yin hujja da shi ne saboda kyawun ma'anansa ba wai saboda hadisin ya inganta ba ko kuma wani lokaci ma a samu surru ne saboda hanyoyin hadisin da yazo ta hanyoyi masu yawa sai shi wanda yake hujja da shi wanda galibin fuqahau ne kuma ba malaman hadisi ba wanda yake hujja da shi sai yake ganin cewa hadisin duba da dumbin hanyoyi da yazo kila wato zai zama ya inganta bi ta'addudi turuqihi bai san cewa wato hadisi ne da bai inganta ba to kaga anan kuma wanda ya sani daga cikin malaman hadisi wanda ya san hadisin bai inganta ba hujja ne akan wanda bai sani ba to ina aka cewa hadisi ne wanda yake aiki da shi bayan ya manta cewa Qur'ani da bismillah yake farawa saboda haka wannan magana ce wanda yake ya kamata a kula ba magana ce wacce take mai kyau ba gaskiyar magana ya kamata wato duk wani wanda yake yana jin ya imani da Allah da ranar karshe to ya san cewa abin da ke fitowa daga bakin manzo Allah babu abin da ke fitowa daga bakin shi sai gaskiya Allah ta'ala ya mana agaji Allah ta'ala ya mana tanyi da jagora saboda haka zamu ci gaba da karatu da muke yi bayan wannan ɗan dogon dajiya da muka yi malai yace wa in uriba bi mithlihi fa in amkana al-jam'u fa mukhtalifu al-hadith malai yace wa in uriba idan aka wato aka wa in uriba bi mithlihi idan aka sa shi hadisin ya zama na wani hadisi ya zo kwatan kwacinsa a wajen inganci, wajen tabbata hadisi ne mai tabbatacce, sai ya ci karo da shi. Fa in amkanal jam'u, to idan zai yiwu a hada su hadisan a aiki da su duka. Fa mukhtalifu alhadith, to wannan shi ake kira mukhtalifu alhadith. Mukhtalifu alhadith ilimi ne mai zaman kansa da malamai kan bibici hadisai da a zahiri suna da ta'aru, suna da cin karo da juna, sai a san yanda aka yi kowane hadisi a sai a faɗi ga fotahin mafuskantansa da za a yi aiki da shi. Shikenan kuma wato sai zama babu cin karo da juna. Saboda haka nan Ibnu Hajar na maganan cewa wa in udu misli nan misliya da yake magana ba yana maganan hadisi sahihi da sahihi kadai ba, yana maganan hadisi ko sahihi ne da hasan ko hasan da sahihi, amma in dai sun samu suna cin karo da juna, to shikenan wato za a yi kokari wajen a yi jam'a hada kan hadisan yanda ba za a samu babu wani cin karo da juna. Hadisi babban misali da ake kawowa anan shine hadisin la adwa wala ziyarata wala hammata wala safara wala ghula. Wallahi na cewa la adwa babu wani wato wani harbi da ta cuta a cewa na ya harbi ya harba wani shi ya harbe shi yasa mishi cuta, babu wannan. La ziyarata kuma babu wata canfi. Wala hammata wala safar wala ghul. Hama tsuntsu ne suka ce, safar kuma suka ce ko watan safar, su daga cikin malumi suka fasa shi da watan safar ce suna ana canfa shi shi ma. Ghul kuma wato wasu ajanu ne da Larabawa suke canfawa cewa wai suna wato karkatar da mutane su kai su sasu a hanya wanda yake za su imuwa ba hanya ta daidai ba, za su shiri ba. Albuhim dai nan la adwa, wannan jumla na farko la adwa mazala ya nuna cewa babu wani wanda yake harbin wani mutum da wani cuta, babu. To kuma sai gashi an samu wani hadisi da yake kamar ya ci karo da shi, shine firra min al-majdumi firaraka min al-asad, cewa ka gudu daga mai cutar kuturta kamar da zaka gudu daga wato al-asad zaki. To kaga idan shi wato mai kuturtan ba zai samu mutum cuta ba, to me zai samu zalla ya ce ba zai harbe shi ba, zai harba wani da cutan ba, me zai samu zalla ya ce ba ya gudu. To kuma gashi can a can ya ce la adwa. To kaga akwai su malamai sai suka hada kan hadisan guda biyu suka yi musu maganganu, kowane magana in ka dauka zaka ba yana nuna cewa hadisin ba a cin karo da juna. Shi abinda aka share shine duk wani wanda duk abinda kaga ya harbi wani, to ba zai yiwu ya harbe shi da a karan kansa ba, saboda shi ya isa sai da izinin Ubangiji. Idan Ubangiji ya ga dama sai a samu wato shi wannan harbin, in bai ga dama ba za a samu ba. Ba za a samu ba. To kaga wannan shine yanda malamai suka tafi da hadisin, wato aljam'u wajen tattara kan hadisan, sai aka yi tanzilin sa, aka saukar da hadisan akan halaye guda biyu da ɗayan da suka bambanta da juna. Kaga aljam'u huwa tanzilu dalilaini ala halatayi, shine ka saukar da hadisai guda biyu ko nasushi guda biyu akan hali guda biyu wanda suka bambanta su wajen aiki. Duk da wannan kaga akwai sharɗai, akwai sharɗai da malamai ke bayarwa. Na farko ne zama dukkan su sun tabbata hadisai sun tabbatattu. Nan ba ana maganan wai sun tabbata dole sai sun zama sun yi kafa'a da kafada wajen inganci ba. Ya zama hadisi hasan da sahihi a ce hasan ɗin tunda bai kai sahihin ba shikenan shi ba za a aiki da shi ba, a'a ba dole bane. Ko da hadisi hasan ne da hadisi sahihi aka samu suna cin karo da juna, to za a tattara hadisan a aiki da su, ba dole sai sahihi da sahihi ba. Ko da hadisi ne hasan da sahihi, to babu laifi duka za a yi aiki da su. Abu na biyu, sharɗi na biyu shine zama duk hadisan guda biyu daga nasoshin Qur'ani ne ko sunna, ba wai ra'ayoyi ne ba, wasu ra'ayoyi na furu'a na wasu wani malami. Ba a cewa yanzu maganan wani malami ya ci kawai da maganan mazala kuma a tsaya ana cewa wai ya za a yi a tawfiƙin maganan. a'a wannan duk wannan babu wani babu wani dalili akan sa saboda shi maza da shi aka aiko sannan dalili na uku kuma ya zama a wurin tattara hanyoyin wajen hada kan waɗannan hadisai din wato babu takallufin za'id babu wato wani wani matsamakai babu wani inda zaka wasu na matsamakai wajen hada hadisai kaga babu wani abu da ke nuna wato cewa wannan tawfiqin da suka yi babu wani dalili ke nuna shi to ba haka ba ka samu takallufin za'i kaga dai na farko sai a sami dai thubutul hadithai na farko kenan na biyu kuma a sami kuma an yakuna al hadithani min nususil kitabi wa sunna la min al ara na uku kuma Allah ya kuna fil jam'i takallufun za'id idan an samu takallufi an samu wani matsamakai wadannan sharɗai su ne daga sharɗai da malamai suka fi kawowa wajen aljam'u wajen hada kan hadisai shi za a gama da mai da yawa sun wallafa littafai suna nuna cewa lalle babu inda za a samu wato wani hadisi da yake cin karo da wani hadisi a zahirin al'amari sai dai kai ne in baka fahimta ba kuma sai ka je wurin wanda shi yafi ka fahimta sai ga nan da kai ka ji me malamai suka faɗa malamai tun farko sun wallafa littafai kai da wannan akwai ikhtilaful hadith da imamu shafi'i akwai mukhtaliful hadith na ibnu qutaiba dinawari akwai sharh ma'an sharh mushkil athar na ath-thahawi da sauran malamai da suka rubuta akan wannan babu ne wato me kyan gaske kaga yanzu yanda wasu za ka ga suna kokarin cewa hadisi kaza 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 babu aiki akan ta ko wani abu kaga duk wannan ba magana ce wacce take nan ilimi ba magana ce na wanda yake ya kamata a saurare su akai ba su tuni malamai tuntuni sun riga sun gama da wannan matsalar shi yasa ma Ibn Khuzaima yake cewa duk wanda yake cewa akwai hadisi guda biyu in kanzu suke cin karo da juna ni yazo ya kawo manzon na mashi mafitar hadisan da mashigan su wato ina sai ya ce ba la a taba samun hadisi a samu cewa sun cin karo da juna ba sai dai kai a ganin ka kaga sun ci karo da juna saboda shi manzon Allah babu abin da ke fitowa daga bakinsa sai gaskiya ne gaskiya a labarai kuma gaskiya kuma a hukunce adalci kuma a hukunce abin da duk ya faɗa to gaskiya ne babu sabani babu kuma ƙarya a ciki salawatullahi wa salamuhu alaihi na'am to anan malam kaga yake cewa wa in urida bi mithlihi idan aka wato gwara shi da waninsa irinsa shi wannan hadisi din sai aka samu suna cin karo da juna fa in amkana aljam'u idan yayu aka hada kansu aka fahimci mashigar kowane hadisi da mafitansa fa mukhtaliful hadith to hadisi ne da ake cewa mukhtaliful hadith akwai magana kan mushkilul hadith da mukhtaliful hadith na ganin tunda dai duk dalibai ne babu laifi sai a je a dauka babbance su wajen malamai to sai yake cewa aula in ya zama bai an kasa hada kansu shine aula kenan wa thabata almutaakhiru ya samu aka tabbatar cewa akwai hadisin da ya riga daya zuwa to wanda yake na karshen zuwa din fa huwa nasikhu to shine wanda ya share na farkon wal akharu shi kuma na farkon al mansukh shi aka share shine aula wa thabata al mutaakhiru fa huwa al nasikh wal akharu al mansukh abin da yake magana shine idan aka rasa yanda za a hada kan hadisan amma kuma an fahimci hadisan guda biyu daya yazo a karshe ne daya yazo a farko to wanda yazo a farko shine an nasikh shi kuma wanda yazo a karshe shine an-nasikh wanda yazo a farko kuma shi shine al-mansukh to kuma ana sanin nasikh da al-mansukh ne ta hanyoyi da dama da malamai ke magana na farko zai iya yiwa a san wannan inda za a ambaci al-mutaakhir inda al-mutaqaddim din ya zama musarahan fi hadithin wahid ya zama hadisi ne guda daya aka fadi shi kai tsaye kamar hadisin da malamai ke kafa hujja da shi wajen hadisin Buraida da ke cikin sahih Muslim matsala yake cewa kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha fa innaha tudhakkiru al-akhirah matsala yake cewa na hana ku ziyaran kabari a da amma yanzu ku ziyarce ta za ta dinga tana muku mutuwa kaga da can wato ya hana yanzu kaga hadisi ɗaya da aka san cewa da can akwai an-nasikh wal mansukh cikin hadisin to kaga wannan hadisi ne guda ɗaya babu wani wahala akan sa daga cikin akwai wanda ake sani ko ta hanyar ta hanyar wato wani sahabi ya sarraha ya fito ya ce ai hadisi kaza an share shi kaman labarin da Ali bin Abi Talib da wanninsa ya bayar cewa auren mutu'a an haramta shi amul khaybar lokacin da aka shekarar khaybar to kaga wannan sahabi ne ko sahabbai ne suka fada cewa wannan hadisi kaza an share shi daga ciki kuma shine je kuma inda ake gane kuma annasi wal masu shine a san tarihi da aka da hadisan duka guda biyu suka faɗo ko ne zama tansisan austin baban ya zama wato tansisan sai zama hadisin an faɗa cewa a shekara ta kaza kaza ya faru austin baban ko mu ne muka fahimci haka kamar ya zama na wato sahibul waqi'a ne shi sahabin da shine hadisin ya faru da shi ya mutu a wata shekara bace kaman ya misali ya mutu a amu khaybar shi kuma wannan hadisin mun kaga abin da ya faru shi kuma a cikin hadisin shi kuma ya faru ne lokacin fatahu makka to kaga lalle wannan almutaakhir shine an-nasikh al-masukh kuma shine wancan hadisin da ya faru amu khaybar wannan amma wajen sanin tarihi ba kai tsaye ba a tafiya zuwa wajen kuna kasan tarihin kace kaza ya share daya sai idan ba za ka iya tarawa ba la yasaru ila nasakh hatta ta'adharu jam sai yayin da aka kasa hada kan hadisan to sai a fara amma ma amkatar jam'u mutakar an iya hada hadisai to ba a zuwa da wannan nasri in ba ana da nasri daga Qur'ani daga manzon Allah kai tsaye ko kuma ana da nasri daga wajen sahabi ba yace ai manzon Allah ya share hadisi kaza kaulan wahida to amma in ba haka ba ya zama kawai istinbatan ne wani magana wani fahimta ce istinbatahu ulama suka fahimta cewa hadisi kaza ya share kaza ta fuskar tarihi ko wasu qara'i to sai idan wato an kasa hada kan hadisan shi zace aula ai aula yumkinul jam'u eh bai an kasa ta hada kan hadisan to wannan kenan nan ga galibi anan malamai ke tsayawa shine a san tarihi to amma wani lokaci kuma aka samu wani fasaha hadisi da aka ci zahiri suna cin karo da juna kuma an rasa gane wannan hadisi ne ya riga ya wani to a irin wannan yanayi me za a yi nan malamai suna cewa to abinda za a yi sai a duba a cikin hadisan wanne ne daya yake naqilun ala al-asli shi dayan kuma ya zama mubqin ala al-asli naqilun ala al-asli shine hadisin da yake dauko ka daga asali mubqin ala al-asli kuma wani wanda yake aje ka akan asalinka eh abin nufi anan hadisi ne guda biyu daya yace haram sali wani ciniki ne daya yace haram kuma daya yace halal to wanda yace halal shine ya bakka akan asalin dama komai alal istishabi wal bara'atul asliya cewa komai halal ne inda sha'anin wato sha'anin wato al mu'amalat ne zaka gani komai asalin sa shi halal halal ne to in aka samu wani hadisi da shi ya kaman karrara mu akan halalcin to kaga wannan shi ya kamata ya fara zuwa a farko shi kuma hadisin da zai ce haramun daga baya dan haramun daga baya take zuwa ita ce sai take zai zama naqil take cire ka daga asali to wanda ya kamata annaqil din wanda ya cire ka daga asali wato ya ce maka haramun ne ya hana ka wani abu shi ya kamata ya zama nasikh mai share ya zama ya share wancan hadisin saboda in ka faɗa ka ba zai abinda zai lazimta maka shi ya zama an samu taghayyurul hukm marrataini an samu wato an canjin hukuncin su biyu a samu canjin hukunci su biyu kuwa wannan ai abu ne mai wahala zai wahala ba wanda zai faɗi shi haka ya zama wato an samu da can an sami nas haramun aka zo aka ce halal kuma aka har cewa haramun ba zai yi ba abin yayi wani iri haka saboda haka malamai da yawa akabil muhaddiqin irin Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah da wasu suke cewa idan aka samu hadisai guda biyu daya bai canza hukuncin ba ya barka akan hukuncin kai na asali da aka sanka da shi a cikin sa ko wajen wato mu'amalolin ka ne na cinikayyanka ko kuma na zamantakewa daya kuma hadisin sai ya hana ka wani abu to wanda ya share shine wanda ya zo ya hana shi saboda shi shine yake cire ka daga asali shi kuma wanda ya barka akan asali akan istishab ɗinka to shine ya kamata a zama an share shi saboda ita halal ita azurin take ita kuma haram ita ce take zuwa tana gilmama halal din eh shi yasa in ka kwatanta da abin da haramun da halal to ai haramun din su ne ba su da yawa saboda su ne suke zuwa suna gilmama halal eh su ba su da yawa halal din su suka fi yawa wannan kenan daga cikin abin da malamai suke faɗa sannan kuma ya kamata kuma a san cewa kuma baya cikin hanyar da ake gane hadisi nasikh al-mansukh wai saboda kawai sahabi shi bai musulunta da wuri ba ya sa a wani sahabi da ya musulunta da wuri shi kuma wani a wani hadisi sai a ce shikenan to shi wancan shi dadadadan shi na ƙarshen ya share nashi a'a wala ba zai yiwu ba ba zai yiwu ko a ce na farkon ya share nabi na shi daga baya shi ga musulunci wala ba zai yiwu dan zai yiwu a zama shi da sahabin wanda sahabin da yake shi shi da dadade ne ya san musulunci da wuri ya zama ya fade shi ne daga abin da ya ji ko kuma ya zama ne shi kuma wanda shi daga baya a musulunci daga baya ko shekara ɗaya ko shekara biyu kawai da manzon Allah ya zama ne ya karba hadisin ne wajen wani wanda ya dadade kamar ya karba hadisin ne wajen Abubakar ko Umar misali ko Uthman eh to a irin wannan yanayi ba za ka zo ka ce ba za ka zo ka ce wai za ka wannan ba za ka izina da wannan ba sai abu ne magana da Ibn Hajar ke yi mai muhimmancin gaske kuma ya kamata a fahimce ta shine ya ce wal ijma'u la yansakhu bi dhatihi walakin yadullu alayhi yace amma kasancewa shi ijma'i baya share nassi a karan kansa sai dai shi yana nuna cewa lalle akwai wani nassi ne da ya share wannan hadisin wato shi karan kansa baba cewa wa hadisi kaza ijma'i ya share shi eh kaga abin da malami ke faɗa ba balle yanzu mu cewa hadisi da'ifi ya share hadisi ingantacce ba zai yiwu ba ijma'in malamai ake magana ba yanzu in ijma'in malamai duka baya share hadisi shi a karan kansa sai dai kowane ijma'i yana nuna cewa akwai wani hadisi da aka dogara da shi wanda da shi ne kuma aka share wancan hadisin misali anan dan dawon da misali da muka kawo shine misalin hadisin Muhammad ibn Ishaq da yake rubutawa daga Muhammad ibn al-Bunkadir al-Madani daga Jabir dan Abdullah cewa manzon Allah daga da can ya ce idan ya kuma sha na hudu dan giya ya kuma sha na hudu a kashe shi daga baya kuma sai aka kawo mishi wani mutum ya sha na hudun sai kawai ya dake shi bai kashe shi ba kaga wannan sai ya nuna cewa wato an share hukuncin to kaga ijma'in malamai da ma sun ijma'i akan cewa ba za a kashe wanda kamar da yawa malamai ke faɗa akwai wanda suka saba amma dai ijma'i galibin malamai wanda kusan wanda suka saba ba su da yawa kankana wato kadan ne a cikin taƙi ne kawai suka saba wannan matsalar kusan sun yi ijma'i kan cewa ba za a kashe mutum dan giya ba ko da ya sha a karo na hudu to kaga su wannan ijma'in ba shine share hukuncin ba asalin abin da ya share hukuncin shine wannan hadisi na Jabir dan Abdullahi da kuma hadisin da Zuhuri ke rawaitowa daga Qabisa ibn Du'aib yake rawaitowa daga mursalin daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga shi yasa zaka ga malamai da yawa irin su kamar da nace Abu Zubair Ash-Shafi'i Al-Bukhari Tirmidhi Nasa'i Al-Bazzar da sauran malamai shi Imam Tirmidhi yana cewa ma shi bai san wani malami da ya saba wannan ba bai saba ba duk daga baya an samu wasu daga cikin malamai sun saba kamar Al-Zahir ɗan Zahiriya sun saba kamar su Ibn Hazm Zahiri sun saba wannan fatawar wasu kuma suka ce a'a naskhin da aka yi ba naskhi ne naskhul am ba a'a naskhi ne da aka yi aka dage masa ƙarfi ya zama aka bar ma wato shi wato imam ya zama zai hukunci na ta'ziri akan matsalar saboda suna ganin kamar wancan hadisin akwai yar magana akan ingancin sa wannan kaga shine kamar mazhabin su Albani da su Al-Allama Ahmad Shakir da su kamar Ibn al-Qayyim da sauran su duk suna cewa a'a hukuncin an bar shi ne ta'ziran ba wai an dau ba an yi raf'ul hukm bane ba ki daya al-muhim da kaga ijma'i anan ba yana nuna bai nuna wato an share wani hukunci sai dai yana nuna a cewa akwai wani dalili da yasa aka share hukuncin saboda haka duk wani ijma'i idan ka je ka duba ka gani in ya share hukuncin da gaske to in ka je ka duba zaka ga ba share hukuncin yayi ba shi da kansa yayi ba yana nuna maka cewa ne akwai wani dalili da idan kun je kun duba za ku ga lalle shi ne dalilin da yasa aka share hukuncin saboda malamai kamar suna yi kaito maka cewa ne manzon Allah daga baya ya faɗa na karara cewa wannan hadisin ba za a amfani da shi ba malai yace wa illa fattarjih thumma tawaqquf yace wa illa idan aka kasa sanin an-nasikh da al-mansukh to at-tarjih sai a je wajen tarjihi tsakanin ruwayoyin guda biyu a rinjaye da daya akan daya thumma tawaqquf kuma an kasa kuma sai a tsaya kuma akan akan wato an narsa za a yi hukunci da hadisan duka sai a tawqufi to kaga a nan sai abinda malam yake maka magana shine in ana son a tunkure tsammanin cin karo da juna tsakanin wasu nasoshi farko za a inda abinda za a je wajensa shine aljamu tattarkanin hadisan sannan idan an gama sai a je wajen i'tibarun naskhi a je a gani ko an share hadisin ne idan an gama sai a je at-tarjihu bil aqwa sai al-tarjihi da wanda ya fi karfi a cikin hadisan guda biyu kama a dauki a samu wani hadisi da shi ya fi dacewa da ka'idojin shari'a da maqasidush shari'a kamar hadisin farko ya nuna akwai dan wahala akwai yana nuna wato yana nuna wato haraji a ciki yana nuna wato kunci da kuma wahala hadisi na biyu kuma yana nuna kuma sauki to kuma dama ita addinin musulunci an jira ta ne akan sauki to shikenan sai mu ce to hadda mai rinjaye da hadisin da kinin sauki akan hadisin da ke nuna tsanani to kaga wannan rinjayar ke daga cikin kuma hanyoyin tarjihi shine wato malami an-naqid ya tsaya ya cigaba da duba zuwa ga sanadin hadisin da matanin sa saboda a duba a gani ko dai a cikin ɗaya daga cikin hadisin akwai wata illa da ta boye ma wani da yawa daga cikin malamai amma babu takallufi a wannan wata kila ɗaya daga cikin ruwatin marwaitan ya yi kuskure saboda ko da amintacce ne ai yana iya yin kuskure to kaga wannan shi da hanyoyi ne da malamai ke yi bin wajen tarjihi da dai abubuwa da suke da alaka da wannan duka da ni da kai din duk dalibai ne na tabbatar za a je a duba cikin littafai na malamai a fahimci yanda ake wato tarjihi wajen hadisai idan kuma duk muka yi haka muka kasa ya mana wahala to shine da za a yi tawqufi amma anan tawqufi wannan dangane da shi wannan wato faqihi ne wannan malamin kenan ba wai fi nafsil amr ba wai fi nafsil amr zama ayin tawqufi zama ba wannan hadisi an riga an garsa gane kan gadan sa dan haka za an bar shi baki dai zama malamai duka sun bar shi baki da sun daina aiki da shi saboda abin da ya gabata cewa maganar Allah da maganar manzon Allah babu cin karo da juna ko cin karo ne mai kishintan juna ko kuma cin karo masu na tuka da warwara ba ka samun haka duk abinda wani malami bai sani zaka wani malami dan uwansa ya sani shi duk abinda wani malami wani hukunci ya bace masa zaka gani idan aka je wajen wani malami shi kuma ya nuna maka cewa wannan hukuncin yana kaza na nufin kaza shi yasa Ibn Muflih yake fara a cikin littafin sunna usul fiqh yake cewa ولا تعارض بالحقيقة في حلل الشرع حقيقني babu cin karo da juna a hududin shari'a sai dai kai a wajen ka kaga akwai cin karo da juna saboda in muka ce akwai wato cin karo da juna ko kuma akwai tufka da warwara to kamar wato alƙawari ne da manzo Allah yayi mana da izinin ubangiji na cewa za a cigaba da samun ta'ibatul mansura a wannan al'ummar da za su samu rinjaye ta fuskan hujja ko ta fuskan ƙarfi to yanzu kamar muna cewa ne wannan hadisin bai tabbata ba ko kuma manzo Allah da yake cewa ruba muballighin aw amin sami' shi ma wannan mace bai da amma kaga idan muka fada cewa ko manzo Allah da yake cewa al-halal bayyinun wal haram bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna kathirun minan nas cewa da yayi la ya'lamuhunna kathirun minan nas la yamna'u an ya'lamuhu aktharu al-ulama bal la yamna'u an ya'lamuhu kathirun minan nas wa ma jahilahu kathirun minan nas qad ya'lamuhu kathirun minan nas aidan saboda haka anan kaga yana nuna maka cewa dai ba zai yi a ce an samu wani ilimi da ya kubuce majmu'ul umma ba ya zama al'umma gabaki daya ba su fahimci wannan hukuncin wannan abin ba a za a samu wannan ba lallai sai dai a samu ɗaiɗaikun mu wani wannan hukuncin ta kuyan masa sai a samu wani malami kuma ya faɗakar da shi wannan shine abin da yake akwai kuma wannan shine abin da malamai da suke faɗa cewa duk abin da baka sani ba to akwai wani malami da ya sani amma a samu malamai duka sun ba san wannan ilimin ba ita wannan ilimin ya kubuce musu to ba za a samu wannan abin ba saboda babu abin da ke fitowa daga bakin manzon Allah sai gaskiya babu kuma ƙarya tare da shi kuma babu sabanin abin da zai zama cin karo da juna ko kuma wato tufka da warwara to wannan shine zai kawo mu insha Allah ƙarshen wannan zagaye namu insha Allah idan muka zo a gaba za mu tashi abinda malam zai yi mana shimfiɗa akan al-hadithul mardud hadisi wanda yake ana kin karba da rabaransa da kuma abinda su masu malamai suka faɗa insha Allah ta'ala duk da su an mun je a wajen su ba za mu dan tsawaita batun da su ba kan su ne ake bincike ba galibi abin da aka bincike su ne abin da muka faɗa din nan daga tun daga wato zama na farko har zuwa wannan zama na yau din nan shi aka fi bukata da haka kuma muka fi wasu bayanai akan wannan akan su insha Allah su wadancan din za a yi iya abin da za a iya abin da su ma dai suke bukata abin da muka tarihi da Allah ba mu lada abin da muka yi kuskure Allah ta'ala ya fi mana wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh.